الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام ومن هدى بهدي ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بارك يا أخوة ماسو جرما إنا ما نبغي سائر أنت الدين المسلم شي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سادوا أولا سافيا تا هذه ثلاثة نيوكو مولي كنين talata hudu ga watan Ramadan ba hijira manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 443 wanda ya dace da 5 ga watan hudu hijiran miladiya 2022 shi gaba da karatu mu na tafsirin alqur'ani mai girma idan ba amanta ba muna cikin suratul nisa sura ta 4 wanda mun karanta aya ta 1 da ta 2 da ta 3 yau zamu tashi a farkon aya ta ainihin 4 amma kafin na akwai dan tsokaci ko karin bayani kadan da zamu yi akan aya ta 3 da muka karanta jiya sannan kafin naka akwai tambayoyi to mai tambaya na farko tana cewa tana da ciki sai ta samu zuban jini amma kuma ya dauke na wani dan lokaci duk da bata fadi kaman haulon abun ya jimawan shi ba awanni ne kwana ɗaya ne wallahi alam ba daidai ambaci wannan ba to shi ne take za ta yi wanka wa ba ta san wani irin niyya za ta yi a wurin wankan ba to na farko shi ne ba ma san wani irin jini bane tukunna shin jinin na naƙuda ne ko kuma na rashin lafiya ne dole ma sai an san wanne ne kafin a san a bashi ma hukuncin wankan balle kuma niyya ina fatan gani ita in ta san wani irin jini ne to in har ya kama kuma za a mishi wanka dama niyya kawai a zuciya ne ba wai sai ka ambata wani abu a cikin zuciyanka Allahumma inni nawaitu salatu zuhuri ranan talata karfe 1 da rabi duk babu wannan abu a cikin niyya ina fata an gane asali malaman musulunci suka ce anniyatu mahalluha alqalbu wal labd biha bid'a asalin niyya mahallinta shine cikin zuciya furta ta da baki wannan bid'a ne domin duk abin da zakai a rayuwa sai kai niyya ko menene shi haka ne ko ba haka ba idan kika tashi kika je kasuwa zaki sayi atamfa misali idan kin shiga shagon ba zaki ce ba ya Allah na niyyar sayan atamfa na dubu kaza ko mutum zai wannan abun ai kina sai masu shagon su fara kallon shi an yi wannan lafiyar ta galau kuwa amma abin da fidda kai a gida dama kayan niyyar zuwa kasuwa ne sayan atamfa ko ba haka ba shi yasa ka tinkari shagon atamfa har kika taya to shine abin da ake cewa niyya niyya a wajen ibada ababe guda biyu ko take bukata na farko ikhlasi ya zama za kai wannan abun ne dan Allah dan neman lada a wajen Allah subhanahu wataala wannan shine matakin niyya na farko ya zama abinda za ka yi nan dan Allah za ka yi shi ba dan ka burge wani ba ba dan wasu ba za ka yi ne dan Allah abu na biyu shine a zuciya ka kudurce me za ka yi misali in kuka kalli sallar azhar da al'asar ai ba su da bambanci kamannin su iri ɗaya ne idan mutum yana sallar azhar a lokacin al'asar a ce ya makara ba za ki iya gane sallar me ake ba za ki dauka al'asar ake dan raka'a hudu ne sallama guda daya zaman tahiya guda biyu kuma kowanne karatun shaboye ba haka bane ba ba abin da ya bambanta su sai niyya to shine a zuciya ka kaddara yanzu sallan azhar zanyi sallan al'asar ko magriba ko isha wannan ka sanya cikin zuciyanka wannan shine abin da ake cewa niyya ta'abbudan lillah zaka yi shi kuma ne dan bautawa Allah subhanahu wataala haka bambanci tsakanin wankan al'ada da wankan ya sunan shi jinin biki ko wankan juma'a ko wankan idi ko wankan shiga makka ga wanda zai umra ko aikin haji duk abin da ke bambanta su kawai shine niyya amma siffar su duka iri ɗaya ne ba su da wani bambanci a wurin siffa ina fata an gane Allah ya sa mu dace sai mai tambaya na biyu take cewa tana azumi sai ta yi brush yaya matsayin azumi babu komai abinda ke shiga baki baya kare azumi abinda ke kare azumi shine abinda shiga cikin makogoro ya kai zuwa ga uwar hanji ya shiga cikin mutum wannan shi ke kare azumi amma duk abinda ya shiga bakin ka ya fito baya kare ma azumi shi yasa kake alwala kuma a cikin alwala akwai kurkuran baki ba haka bane ba inda shigan abu baki na kare azumi da sai a ce to masu azumi an yafe musu kurkuran baki wurin alwala saboda haka yin brush baya bata azumi ya halatta da daddare ne ko da rana sai dai mutun ya matukar kulawa wajen karaita zarci ina fata an gane amma dai Abdullahi bin Abbas Allah kara masa yarda yayi fatawan halaccin yin aswaki da danyen itace kaga danyen itace kuma yana da taste yana da dandano kila ko daci ko bauri ko hamami ko makamanci haka shi ma haka brush yake saboda haka yin brush da azumi ko da safe ko da yamma ko da rana ko da daddare duk hukuncin su dai ne sai dai kan mutun ya kula shi yasa wasu malamai suka ce makaruhi ne amma zance mafi inganci shine halacci wajen alwala nayi kurkuran baki sai naga jini kuma baya min haka to kila rashin lafiya ne sai mutum ya ga dentist kamar likitan hakori kenan domin asali jini a hakorin mutum ababe da yawa ke kawo shi duk da ba maganar likitanci muke ba amma dai kamar is abnormal kaga hakorin mutum na jini ba lafiya karau bane ba abu ne da wani ciwo ne wani amo saninka wani kaza wani kaza wani kaza amma dai mutum yana da akwai kaman makilin da ake amfani da su masu warkar da irin waɗannan abubuwan karki je ki sai a tararba ko ruki zuba a bakin ki dan an ce yana maganin komai shi ko komai da ruwanka to Allah shirye shi sai tambaya ta ƙarshe idan mace tana al'ada shin duk kayan da ta sa bi ma'ana kayan nan shi ma sai da tsarkake shi ko da ba abin da ya taba shi a ba haka bane ba asali dan mace na al'ada duk kayan da ta saka kayan mai sarki ne matukan ba abin da ya taba wannan kayan hukuncin sa hukuncin kowane irin kaya ne wannan shine zance mafi inganci insha Allah Allah ya sa mu dace sannan kafin mu shiga karatu tsokacin da naji komanda yana yi game da wata tazo da yara ko yaro ne an hana ta shiga ta dan nuna bacin rai to Allah ya kara mata hakuri Allah ya ba mu hakuri duka al'asali shine a Allah faɗa cikin alqur'ani mai girma ayi hasabul insan an yutraka suda shi dan adam so yake a bar shi kawai kara zube ba doka ba tsari wannan shi ya hana Afirka ci gaba kuna gani da halin da muke ciki a Najeriya me jefa mu rashin tsari inda akwai tsari da kikkiawan shugabanci ba za mu shiga halin da muke ciki ba saboda haka duk inda aka samu mutum daya ko biyu ko uku wajibi a samu tsari da kuma shugabanci yasa annabi ya haramta ma ku yi tafiya ba ku ce wani kai ne shugaba cikin tawagan mun nan ba ko da daga nan zuwa kwadan za ku ji yana daga cikin sunna a cikin ku ce wani kai ne shugaba duk inda aka je shi zai yi magana magana da driver ne magana da yan sanda ne wani abu ne ya tashi ina fata an gane ko anan za a tsaya a yi sallah ko a ƙara gaba wannan shugaban ya zama shike dictating abin da za a yi to idan aka zo wuri aka ce akwai dokoki ba wai tsanan wani aka yi aka sa dokan ba so ake komai ya tafi akan tsari yanzu zaman nan da kuke a masallaci me ya kawo shi tsari ga zama ga nisuwa ba hayaniya ga masu yan media ga yan hizba a waje ga yan hizba mata misali fankokin nan da suke aiki da wuta duk tsari ya kawo shi inda babu tsari masallacin ma ba za a same shi ba garin Gombe ma gaba ɗaya ba za a same ta ba ko ba haka ba to shi yasa mu dinga hakuri a duk lokacin da aka ce tsayanan ko karka shiga nan ko karka sallaka can wannan ana sa wani dan komai tafi akan tsari fatan mu shine Allah ta'ala ya amsa mana abin da muke Allah muku albarka da mu gaba ɗaya kamar yadda nace za mu tashi ainihin aya ta 4 amma mallan zai karanto aya ta 3 da ta 4 saboda dan karin bayani kadan akan wannan aya ta 3 da muka karanta jiya na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
Ubangiji yace wa in khiftum Allah sudu fil yatama fankihu ma tabalakum min an-nisa mathna wa thalatha wa ruba. Kamar yana muka fassara wannan ayin jiya, Ubangiji yace idan kuka ji tsoron ba za ku yi adalci ba dangane da marayun da ke karkashin ku ta wajen ba su haƙƙin su ko ababan da ya kamata a ba su dan za a aure su, wanda inda wani ne zai aure su zai ba su abin da fiye da abin da za ku ba su. To saboda tsoron wannan rashin adalcin, ku kyale su auro waɗanda suke so, ku ma ku je wani wuri ku auro waɗanda kuke so. Fakihu ma tabalakum minan nisa, ku auri abin da ya kwanta muku a rai, abin da ya dadada muku a rai na mataye daga waɗansu gidaje daban. Asali lafazin ma ana amfani da shi ne a wurin abin da yake kaman wanda ba mutum ba, domin larabci suna da kalmomin da waɗansu yarurruka ba su da shi. Misali, in zaka tambayi ko da a turanci akwai bambanci tsakanin who da kuma what, ina fata an gane. To haka a larabci akwai bambanci tsakanin ma da kuma man. Man ana amfani da shi ne a wurin mutum, wanda ma ana amfani da shi ne a wurin abin da ba mutum ba, suna ce masa mai hankali da kuma mara hankali. Kamar in zaka tambayi gida ko masallaci ko mota, kaga duk wani ababen da ba su da hankali sai ka amfani da ma. Amma idan mutum ne sai ka ce man hadha rajul, man anta, kai waye, ba za ka ce ba ma anta. Ina fata an gane wannan kenan. Amma ma hadhihi sayyara, kana magana ne kan abin da ba mutum ba, kana tambayan mota, ba za ka ce ba man hadhihi sayyara. Haka za ka ce who are you, ba za ka ce ba what are you. Kun fahimci wannan abin da kyau? To malamai suka ce me yasa aka yi amfani da ma a nan bayan ana magana akan mutum? Sun yi maganganu da yawa, suka ce ana magana ne akan siffan mata, ba asalin zatin halittar mace ba. Wasu malamai suka ce linqusani aqlihinna, akwai malaman da suka bada wannan amsan wanda yake jin larabci Allah ba shi lada. Masna kalman ta yi nauyi, masna bibbiyu wa thalatha ko uku uku wa ruba ko hudu. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahida, in kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba ku auri guda daya, amma malakat aymanukum ko ku haƙura da ku yanga wacce take karkashin ku. Zalika adana, wannan shefi Allah ta'ulu, dan kar ku ketare iyaka ku yi zalunci. To je mun tattauna akan abin da shafi adalci, mun ci ababe ne guda hudu, haka ne ko? Abinda ba mu tattauna ba je saboda karancin lokaci da muka yi rabon kwana jiya, yana daga cikin abin da malamai suke cewa idan mutum yana da mata biyu ko uku ya tafiya, idan ya dawo to ba a gina hukuncin akan kafin ya tafi. Misali, ran da ya tafi yana ɗakin wance ne, to ba za ce ba idan ya dawo kuma ɗakin wancen zai sauka. A ran da ya dawo kawai a lissafin su asali waye take girki, tunda shi ne yaran da suke amfani da shi, ina fata an gane. To kawai anan zai sauka, ba za a ce ba kafin ya tafi a ina yake. To anan sai malami suka ce amma shi mijin ya ji tsoron Allah. Kun gane wannan abin da kyau? Dan aka ba in aka in wani ya gane wannan damar, ke zamto ba zai dawo ba sai ran da ɗakin wance ne. Akwai marasa adalci ko ba haka ba? To shi ji tsoron Allah ya kiyaye wannan abin, ya zamo shi ya dawo ne kawai ran da Allah ya dawo da shi, ba lissafi yake ba yau ranan wance ce. Ina fata an gane wannan kenan. Sannan suka ce waɗannan rabon kwanakin mace tana al'ada ko tana jinin biki, duk tana ciki. Idan mace misali ta haihu, in za ta yi kwana 40 ba ta sallah ko makamancin haka, wannan rabon kwanakin tana nan, ba zai ce ba tunda zike baki ibada na koma ɗakin wanci sai randa misali kika samu sarki malamai suka ce sai dai in ya nemi alfarma ta yafe mishi kun gane wannan abin da kyau haƙƙinta ne dole randa kwanakinta ne dole na wannan ainihin ɗakinta in ya ga dama ya ta ibada ina fata an gane ya tashi ya ta sallah cikin dare na la hawla wala quwwata illa billah an gane ko amma idan su suka fahimci juna suka ce to idan kin aihu tsawon kwanakin jegun ke koma daki na suka samu fahimta akan wannan in ke ma cika aihuwa ka shikenan kun fahimci wannan abin da kyau yanzu shi sai ya ce alhamdulillah ya ta samu su albarka in kuma ba su daidaito akan wannan ba suka ce ko kina jego ko baki a jego kwanakin ki ne aka za a tafi yanzu abin ya dawo hannun shi sai ya zo a tattauna to ke wance dan Allah ki hakuri tsawon kwanaki 40 din nan zan koma ɗakin wance ta ce a sai dai mu yi ciniki nawa za ka saya malamai suka ce tana da wannan dama idan an ce abu haƙƙinka ne kana da iko sai da shi kusan wannan abin da kyau domin galibi muna rayuwa ne ba mu san right dinmu ba yanci na addini ne ko na rayuwa ne ke sa gwamnati ma ke zaluntar mutane dan galibin mutane ba su san yancinsu ba saɓanin ƙasashen da suka ci gaba kowa ya san right ɗinshi ke sa gwamnati na tsoron yin abin da yake ta shiga haƙƙin wani to a nan sai malamai suka ce tana da daman ta sayar da kwanakin ta sayar mishi mu yi ciniki 150,000 shi kuma ya ce a 20,000 dama ka cinikin mata yake a ce abu kaza 1,000 ta ce 300 to a nan suka ce tana da daman ta yi wannan kuma tana da daman ta ce oke na yafe maka wannan shi ya fi ko kuma shi ya mata ihsani akan abin da ita ma ta mishi kun fahimci wannan abin da kyau duka wannan ana faɗa ne dan a san in wata ta yi bata yi laifi ba ina fata an gane kar ki ji wata ta ce kaza ki ce a ta saba wa Allah ba ta saba wa Allah ba al'asul ya halatta a cikin addinin musulunci wannan su ne ƙarin bayani kaɗan wanda jiya ba mu yi ba yau kuma ainihin za mu yi sai kuma wani abu wanda ya shafi su matan karan kansu dangane da ƙarin aure kamar yadda muka ce maza Allah ba su daman su ƙara aure amma akwai sharuɗa mun yi magana jiya ko kuma in ka san ba za ka cika wannan sharuɗan ba ka haƙura da guda ɗaya to idan mutum an san zai cika wannan sharuɗan ko zai yi iyakar iyawan shi ya ga ya cika to ke kuma ki ji tsoron Allah kar ki tayar da hankali domin sau da dama za ka ga mace tana zaune lafiya da miji da ya tashi ƙarin aure ko da yana mata adalci yana da ikon ƙara auren sai gidan ya rikici duk dangi sun ji labari ai ta bala'i birgiman safe daban na yamma daban na tsakar dare ma daban na rana daban to wannan ba daidai bane ba ƙarshe ma in ba a yi sa'a ba ma sai auren ya mutu na ga wacce tana tare da mijinta shekara 25 auren ya mutu wadan zai ƙara aure to kaga wannan akwai ƙarancin lissafi a ciki babban abin da ya kamata ki yi ki taimaka masa da addu'a wurin Allah ya kawo abokin zama ta gari tunda dama Allah ya bashi babu wanda ya sai hana shi duk duniya ba mai hana shi ina fata an gane wataƙila sai da iyayen shi suna da fawa idan kina da daurin gindi wurin mamar shi ila sai ta hana ka san akwai irin waɗannan in ta hada kai da mamarka ka shiga uku wallahi kuwa to idan kina da irin wannan fawan a wurin mamarsa shikenan sai ki amfani da wannan zakati fawan na mahaifiyar shi ita ta hana amma ke kan baki da ikon hanawa musan wannan abin da kyau wata kuma ta tada rigima ta ce a wacce za a auren gidansu mayu ne kuma ƙarya ne ta ce ta yi bincike an tabbatar mata ko a ce zuriyarsu akwai mayi ko kuma a kawo waɗansu ababe duk waɗanda yake marasa kan gado ne ko kuma a ce a wancan da mun san da tun tana ƙarama za a ce mana mutunci ababe da wanda ba su da mahalli a shari'a ba su da mahalli kuma a hankali sannan ƴan uwa zawarci bala'i ne wannan shine gaskiyar magana kada son zuciya da sharrin shedan da zugan kawaye su jefa ki dan mijin ki zai ƙara aure ki je ki zama bazawara ki iyakar iyawan ki sanya na farko na rigima kike da ayoyin alqur'ani mai girma sannan zaki jefa kanki cikin damuwa kila ma da ƴaƴanki ki rungumi kaddara ki addu'a Allah sa haka ya zama alkhairi su kuma za su ji tsoron Allah kada zamto ka auro amarya ya zamo tun kafin ta shigo gidan ma ka zubar uwar gidan mutunci. Ina so na aure ki ne dan uwar gidan nan bata da mutunci, ba na jin dadin zama da ita, bata kaza ba tun daga nan ka bata gidanka. Akwai namijin da shine munafiki tsakanin matan shi, shi yasa Shehu Jaha, kun san Shehu Jaha ko? Shehu Jaha wani babban malami ne a cikin littattafan tarihi, shi ya san komai kuma komai yana da amsar shi. Shehu yana da mata guda biyu, in yaje gun wannan yace a in ba dole ba, ya san zauna da wanci ɗayar kenan, ake din nan kaza duk duniya ba wanda nake so kamar ki. In ya koma gun waccan ita ma sai ya gaya mata haka, in ba dole ba me zan zauna da wanci, ake din nan duk duniya ba kamar ki yar albarka. Kullu haka yake musu, in yaje can ya zama filiya, in yazo nan ya zama filiya, aikin shi kenan. Wata ran mata ya suka dan samu sabani, sai ta ce abinda ma mai gidan ya ce in banda larura me zai sa ya zauna da ke? Ita ma ta ce ni ma gaya min the same thing, ni ma abinda ya gaya min kenan akan ki. Haka ne haka ne suka hada kai, suka ce za mu yi magani shehu. Ana tafiya a cikin jirgin ruwa irin kwale-kwale din nan, sai suka mishi tambaya. Ɗaya ta ce aka rama kalla ni da wance kan wance ka fi so? Ya ce duk ina son ku, ai dukan ku matana ne. Ya yi ya shiga tsaka mai wuya kenan. Suka ce sai ka gaya mana tsakaninka da Allah cikin mu wace ka fi so? Ya ce a bar wannan magana, dukan ku Allah muku albarka. Suka ce sam, yau dai kan dan ni ga abin da kace min, ita ma ga abin da kace mata. Sai ɗayar ta ce to za ka rama kalla muna tafiya cikin jirgin ruwan nan. Sai mu biyu nan duka muka fara cikin ruwa, wace za ka fara fitowa da ita? Kun gane tambayin kuwa? Duka matan guda biyu suka ce in suka fada cikin kogin nan wace Shehu zai fara fitarwa? To Shehu yi shiru. Sai kalli uwar gidan yace a dama kika kin yin roko. Shehu ka san Allah. Allah ya ce wa atun nisaa sadaqatihinna nihila. Aya ta gaba Allah ya ce wa atun nisaa, ku ba wa mata sadaqatihinna sadakin su, nihlatan na wajibi ko nihlatan bisa ga dadin rai. Malamai sun yi kalmar nihila fassara guda biyu, ko ka ce wa atun nisaa, a ba wa mata sadaqatihinna sadakin su, nihlatan sadaki na wajibi wanda Allah ya farlanta ya ce a ba su, sannan kuma a ba su bisa ga dadin rai ba bisa ga bacin rai ba. Fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan, idan su matan a karan kansu suka ga daman cewan sun bar ma sadakin ko sun baka wani abu daga ciki, fakuluhu, to ku ci wannan sadakin hani'an, yana da dada mari'an mai kyakkyawan ƙarshe. Malaman tafsiri sun tattauna dangane da wannan ayan da Allah ce wa atun nisaa, ku ba wa mata sadaqatihinna sadakin su, nihlatan na wajibi wanda Allah ya farlanta ya ce a ba su, nihlatan kuma a ba su bisa ga dadin rai. Shin ana magana ne da mazan da za su auri matan, ko kuma ana magana ne da waliyan matan wanda su ake ba wa sadakin su riki? Domin a al'ada galibi za a yi auren mace bata ma san sadakin ko ganin shi bata taba yi ba, da an ba babanta ko kawunta ko babbanta shikenan. Sai a ji ai shawara kawai a sa a cikin kayan daki ko ai kaza ne shi. Ita ba ta da right, ba ta da yancin a tambaye ta to ga sadakin ki me za a miki da shi? Kun gane wannan abin da yau haka al'adar mai ginu akai, amma kuskure ne. Asali sadakin da aka ba wa mace da babanta da babarta da kakanta da kawunta ba su da iko da shi, haƙƙinta ne, dole ita za a bawa ko a nemi shawaran ta me za a miki da shi. Kun fahimci wannan abin da kyau? To kaga in muka kalli ta wannan fuskan, ya zanto ana magana ne da iyaye ko kuma wakilai ko waliyan ita matar kenan. To a ba su sadakin su su riki, ko a ce to an ba da sadakin ki 50,000, me kike so a miki da shi? Tace ina so a saya min kaza, ko na ba ku daman ku yi duk abin da kuka ya dace. Shikenan, ina fata an gane wannan abin da kyau. Idan kuma maza ake magana da su masu auren matan, to sai a ce su ba da wannan sadakin na wajibi. Allah na magana ne kan duk auren da aka yi babu sadaki auren bai yi ba. Duk yadda mace ke son namiji baya halatta ta ce ta haife mishi sadaki. Ina fata an gane wajibi ne a bada sadaki a kowane irin aure. Duk auren da aka yi shi babu abu guda uku a auren da yi ba. Dole a samu sadaki, dole a samu wali. Waye zai bada macen? Ita ba ta aurar da kanta. Annabi ya ce duk macen da ta aurar da kanta mazinaciya ce. Dole ya zamto tana da baba ko tana da babba ko kawu ko kani ko wa ko kuma danta. Idan mace ma tana da dawon da ya balaga, yafi babanta iko wajen aurar da ita. Kun gano wannan abin da kyau? Idan zaki aure kina da da kuma ya girma, to yafi babanki iko wajen bada ki. Idan baban ya bayar ce kai kaka ban bayar ba, auren bai yi ba. Dole sai kaka ya hada kai da shi. Ina fata an gane, dan shi kakan shi ne. Ke ne babanki, shi ba baban shi bane ba. Amma wajen waye waliyin mace, danka yafi kowa karfi a wajen. Ko san saboda me? Addinin musulunci akwai hikima. Dan danki ba za a taba hada kai da shi a cuce ki ba. In dai dana gari ne, ba zai taba yadda ya aura miki miji wanda yake zai zalunce ki ba. Amma wani uban zai iya zama corrupt. Ita ce gaskiya, wani uban wallahi sai a hada kai da shi inda zai samu na goro. Yace dan kaza kaza babu muka yi kike ba na ba da ki. Saboda Alhaji Birni ya zo. Kun gano wannan abin da kyau? Akwai wanda ya zo wani gida na neman aure, saura sati dai auren yarinyar. An gama komai har kati an buga. Yace shi wannan yarinyar yake so. Yazo ya ga uban ya da 1500 ba shi. Sai ga uba ya rikici. Ya shigo gida ya ce auren nan za a daga. Uwar ta ce dan me dan kaza kaza ba isa ba, ita ma yazo ba ta 1500. Ta ce a daga auren nan. Yarinya ta ruga da guri wurin kakanta, ta ce ga abinda wane da wance za su mai iyaye na. Kaka yazo yana fada. Uban ya gaya wa mai neman, yazo ya ba kakan 250. Ce kikin samu miji na gari mara hankali, duk dangin sai da ya gama sayen su, ya gama sayen dangin gaba daya, aka dakatar da aure. Sai da aka zo za a daura aure, ta koma ta gaya wani malamin su irin ana jin kiman shi. Malamin ya zo gidan ya tada rikici shi ma, yace sam auren nan ba zai yi ba. Yace yarinyar da dama ni auren ba so nake ba tun na farkon ma, dan ta kusa ta yi sauka kuma na ta yi sauka. Aka gayawa Alhaji, aka ce daga hau malamin ta yazo ya tada bala'i. Ya ce ai ba ta yi sauka ba, ba za a yi auren ba. Sai suka kullo ta wannan bangaren. Alhaji ya zo kira malam, ya ba shi 1500. Ya ce ko ba ta sauka ba za mu turo ta. Ce dole. Ya ce dole ma ta sauka. To anan ma ƴan uwa shine ka'ida wajen aurar da mace, da shi yake da power, sannan sai uba. Kun gano wannan abin da kyau? Uba kuma yana da daman ko dan ya wakilta duk wanda ya ga dama. Kawunta ne, babbanta ne, wani limami ne, ko wani aboki ne, ko wane ne, ya halatta ya wakilta wani. Wannan shine sharadi na aure na biyu. Maganan sadaki dole sai an bada shi, imma hannu da hannu ko ayi alƙawari. A ce an ƙayyade sadaki naira 30,000 ko 50,000 za a bada shi bayan aure da sati ɗaya misali. Na biyu a samu wali, na uku a samu siga. Siga shine na baka na karba, imma angon da kanshi ko wanda ya wakilta. Ina fata an gane. Abu na ƙarshe shine shaidu. Dole a samu shaidu wanda za su shaida lalle an yi wannan auren. To anan malamai suka ce wa'atun nisa sadaqatihin nihila. Idan an jingina shi zuwa ga waliyan mata, ana nufin to ka sani fa sadakin da aka bayar din nan a matsayin ka na uba ko wanda yarinyar ke karkashin ikon ka ba naka bane ba, haƙƙin nace ne dole a bata, ko kuma a nemi shawaran me za a mata da shi. Idan an juyar da shi zuwa ga mazan da suke auro matan, shine ku ba su sadakin su, wajibi ne, Allah ne ya ce a ba su. Fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan. Idan aka ba mace sadaki, sai a ganin damanta ta ce ta baka kyauta, ko kuma ta baka wani bangare daga ciki, fakuluhu, ya halatta ka ce hani'an, halal ne, yana da daɗa mari'an kuma mai kyakkyawan ƙarshe. A nan malamai suka ce idan ka auri mace ka bata sadakin 50,000 misali ko 100,000, iyayen ta kila sun bata kuɗi suka ce to ga sadakin ki nan kirki mu ba mu bukatar shi ta aje kuɗi bayan an tare ta fitar da 50,000 ta ce ga sadakin nan da ka bani ga 30,000 na baka a ciki ko ga 50,000 din na baka duka ya halatta ina fata an gane domin duk abin da yake mallakan ka ne kana da daman ka sarrafa shi yanda kaga dama yanzu wannan sadakin nata ne duk abin da yake da shi ya halatta ko da shi mijin da ya bada sadakin ta mayar masa da shi inda bayan daurin auren ne ya halatta kun fahimci wannan abin da kyau shine ma'anar wannan aya sai Allah ya ce ni
wala tuqtus subaha
Allah ce wala tutusufa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman ko qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa Allah ce wala tutusufa amwalakum kar ku bar wa wawaye dukiyoyinku nan an tashi daga maganar hukunci hukuncin aure an sake maida mu kuma wajen hukuncin da shafi gado ko kuma ababan dake da alaka da dukiya Allah ya ce kada ku baiwa wawaye amwalakum dukiyoyinku allati ja'ala Allahu lakum qiyaman dukiyan da Allah ya sanya ta zamo rayuwanku tana tsaye akan wannan dukiyan da wannan dukiyan kuka dogara da su ita kuka jingina da ita kuke rayuwa warzuquhum fiha ku azurta su a cikin wannan dukiyan waqsuhum ku musustura ku tufatar da su wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku gaya musu magana magana mai dadi magana daddada wannan ayan da Allah ya ce wala tu'tu as-sufaha amwalakum kar ku baiwa wawaye dukiyoyinku me wannan magana ke nufi kuma su waye wawaye anan malamai suka ce kalma as-sufaha jami'i na as-safihu yana ce safihu shine wawa as-sufaha wawaye Allah ce wa annahu kana yaqulu safihuna ala Allah shatata ce suratul jinn safihu shine wawa as-sufaha Allah ce sai yaqulu sufaha minan nas ma wallahu as-sufaha shine wawaye kar ku ba su amwalakum dukiyoyinku nan ababe ne guda biyu na farko suwaye wawaye a wannan aya kuma wace dukiya ake magana da Allah ya ce dukiyoyinku wawaye malamai sun ce wasu malamai suka ce ana nufin yara kanana waɗanda ba su mallaki hankalin su ba su ake nufi da wawaye bi ma'ana wauta na yarinta ba wauta na rashin hankali ba kusan wauta kala biyu ne akwai wauta na yarinta akwai wauta kuma na rashin hankali to sai malamai suka ce as-sufahu anan ana nufin yara kanana to kar ku ba su dukiyoyinku wasu malamai suka ce asfawu ana nufin koda mutum babba ne amma soko ne yana da almubazzaranci ya halatta ai amfani da power ana shi sarrafa dukiyar shi yanda yake so misali idan aka mutu aka barwa maraya dukiya to waɗanda aka dora musu haƙƙin kula da wannan marayar da dukiyar shi wajibi ne su duk abin da za su yi wurin alkinta wannan dukiyan da kuma sarrafa dukiyar ta yanda dukiyar za ta karu ina fata an gane kar abun ya zamo jami baya karuwa ba taimakawa rayuwar shi ba saboda shi yaro ne karami duk abin da ka bar shi musamman kuɗi ka ajiye shi to ci ba zai yi ta hanyoyi guda biyu musamman irin nairar Najeriya kullun ita ci baya take yar bala'i kullun baya take domin tana ci baya saboda masu kula da nairar azzalumai ne ita ce gaskiyar magana shi yasa darajanta kullun yake karewa idan ka dauki kasan Turkiya shugaban Erdogan Allah kara mishi lafiya duk da yan manakhi ba sa son shi to Erdogan yana cikin shugaban da a tarihin duniyar musulunci na wannan karni ake alfahari da shi shugaban Turkiya na yanzu. Abu na farko shine shugaban da ya dawo da addinin musulunci cikin system din gwamnatin Turkiya. Tun daga can, tun daga kan Ataturk, wanda suna ce masa baban Turkiya, wanda yazo yakin juyin juya hali tun Ali 1900s, yazo ya fidda ya raba tsarin gwamnati da tsarin addini, ya raba tsarin rayuwa da tsarin addini, ya zanto a Toki an hana kiran sallah, yace in za a kira sallah sai dai a yi shi da yaren Turkiya ba da Larabci ba, da an yi da Larabci an nuna wannan musulunci ake kira. Sai ka zo kiran sallah ka ce Allah mafi girma, sai a ce ladani ya hauka ce ai ko kuma ya mai da shi doka a ƙasan. Haka ake kiran sallah. Dole a kira sallah da Hausa, misali da ka kira da Larabci kafin ka gama 'yan sanda suna waje. Sai da naɗa ladan inda aka yi lokacin corona. Allah kada maimaita mana wannan bala'in. To shugaban Ataturk haka ya zo ya lalata system ɗin gaba ɗaya, raba su da addini. Kaga mata ba sa ɗan kwali, baka bambanta matan Turkiya da matan Ingila. Ya zamto a gidan tibin Turkiya kai hatta makaranta mace ta rufe kanta sai a kore ta, ko da a jami'a ne, daga primary school har jami'a mace dole ta bar kanta a kore. Duk system ɗin aikin soja duk barikin su ba masallaci, kuma ko da sojojin musulmai ne bai halatta su yi sallar jami'i ba, da kowa yana shi. Wallahi idan aka kuna sallah ko ku biyu ne za a kama ku, za a ladabtar da ku, kun saba dokar kasa, sai da kowa ya sallar shi. Duka haka system din Turkiya yake. Erdogan da yazo cikin shekaru kalilan ya yaki wannan abun, sama da shekara 100 fa ana tafiya kan wannan abun. Duk shugaban da yazo haka zai fita kai wuce. Shi yazo da karfin halin da ya yaki wannan abun, ya hada addini da aikin gwamnati, ya dawo da addini cikin rayuwar mutane. Shi ya fara ba da daman a gina masallaci a bariki, a ba sojoji ko 'yan sanda daman su yi sallar jami'i, ya ba mata daman ba ma rufe kai ba har hijabi su sa. A cikin shekarar 2015 mun je Turkiya, to abin da ya fara ban mamaki shi na a airport a Istanbul, sai na dinga ganin mata da lullubi a kansu. Sai na yi magana da wata tana aiki da Turkish Airlines, tana jin Turanci, sai na ce a naga yanzu yawanci duk mata ka a Turkiya da lullubi a kai, tun na san dokan ƙasan, so nake in ji mai za ta ce min. Ta ce Erdogan duk ya ba mu dama, kowa ya sa ɗan kwali. Ta ce amma da baka isa ba, kun gani shahid ne kenan, na gani da ido na ba labari aka bani ba. To shugaba Erdogan, abin da sa na kawo muku wannan saboda ku san ya ma mutumin yake, shine shugaban da zai zo yana rera karatun Qur'ani, kai ka ce Abdul Basit ne, shine ya gina masallaci a yanzu haka a America, Maryland, yana cikin masallaci mafi girma a America. Ya gina masallaci a Moscow, garin su Putin, shine masallaci mafi girma a cikin garin Moscow a ƙasar Russia. Haka yake ta wannan abu. Kabarin Imam al-Bukhari a Tajikistan, malam sai da ya zanto wurin wasa, kiɗa ake da rawa a wurin da party, saboda mulkin gurguzu na Russia. Erdogan shi ya zo ya yi amfani da harkar diplomasiya, ya nuna gwamnatin Russia mahimmancin wannan mutumin a wurinmu, ya yi dabara aka zo aka gina masallaci a kusa da gunka, ga an hana wasa kenan. Kin ardi shi yasa Allah ya ce su mutane na garin nan idan muka ba su dama da iko a ban kasa a kamus salata, za su tsaye da sallah. Wa atawuz zakat, su ba da zakka, wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar, za su yi umarni da kyakkyawan abu, su yi hani da mummuna, walillahi aqibatul umur, kyakkyawan makoma kyakkyawan karshe yana ga Allah subhanahu wa ta'ala. Duk al'amari mai kyau to yana koma ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. To kabarin Imam al-Bukhari ya samu rufin asiri dalilin shugaba Erdogan. To Erdogan cikin 'yan watanni biyu ko uku da suka wuce, kudin Turkiya ya samu faduwa da just 0.4, kamar a ce ana sai da dala naira 100 ta koma 140, ba ma fa da naira 1 ba, hankalin shi ya tashi. Kullum sai a jiresin mutanen Turki ga halin da ake ciki, abin da yasa kudin toke kare against dollar America amma ga kokarin da ake ya kori ministan kudi ya kori shugaban babban bankin kasa kaga shugaba kenan in abu ya faru ka dau mataki kai zafi ka kori mutum ka kama wani ka karyewa ne saboda an cuci mutanen kasa kun fahimci wannan abin da kyau abin da muka rasa kenan to kudin Najeriya yana ta karyewa ne saboda an samu shugaba solo biyu duk abin da ake shi ko a jikin shi duk abin da ake ba abin da ya dame shi ita ce gaskiyar magana baka koran mutane baka tsawatawa baka mari baka har da ashar fa wani lokaci in kana shugaba sai ka kira minista ka daddanna masa ashar haka tsarin mulki yake wallahi ka zama karamin dan tasha yana fita ka astaghfirullah guda uku ina fata mun gano wannan abin da kyau to kara barawa maraya kudi ka ajiye shi dan kudin karewa kullun yake abinda ka siya 10,000 watan da ya wuce yau 12,000 ko 11,000 to shi yasa malami suka ce Allah ya ce to kar ku ba su dukiyoyin su idan suna yan kanana ko kuma mutum ne wanda yake gashi nan babba ne ya girma amma dukiyar shi na hannunka amma albabazzari ne yana barnata dukiyar shi ma karka bashi shi yasa Allah ya ce amwalakum duk da dukiyar nasu ne Allah sai ya ce dukiyanku saboda ita dukiya ba ta mutum da ya bace ba dukiya ta mutane da yawa ne shi yasa al'asalin dukiya shine a sake kowa ya amfana amma ka zo ka kulle ka tamke ka matse ka kulle ka to me kake so ayi shi yasa kowa yake kuka kai baka ci ba kai baka bari an ci ba dan bakin ciki kenan wala tutusfa amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyaman wanda wannan dukiyan Allah ya sa sun zamto su ne kashin bayan rayuwar to dole alkinta su warzuquhum fiha amma fa ku azurta su fiha a cikin wannan dukiya malami suka ce me yasa Allah ce fiha bai ce ba minha saboda fi tufidu zarfiya suka ce ma'anan hikima da balagan da ke cikin kawo fiha shine in aka ce warzuquhum minha asalin uwar kudin za a dinga basu daga ciki amma warzuquhum fiha a dinga juya kudin ana basu a cikin riban da ake samu kun ga balagan qur'ani ko to a shekara abar dukiya a dinga sarrafa ta riban da aka samu a cikin na alabiya musu kudin makaranta ana musu sura ana musu dukkanin abin da suke bukata na rayuwa fiha dukiyar kullun karuwa take waqsuhum ku dinga musu sura wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku dinga kuma gaya musu magana mai dadi wannan dukiyan abin da yasa ba a baka ba ana alkinta maka ita ne ana gudanar da kasuwanci amma za a baka ba iko ake nuna maka ba ba gadara ba kar a dinga masa rashin mutunci da maganan banza kai baka da hankali kai a qawlan ma'rufa a dinga gaya musu magana mai dadi shi yasa Allah ce qulu lin nasi husnan ku dinga gaya mutane magana mai dadi a kowane lokaci yana daga cikin halayya mai kyau ya zanto kana da daddadan magana akwai wanda shugaba ɗaya bai iya magana ba amma za kullum Allah yana cewa qulu lin nasi husnan yace wa qulu lahum qawlan ma'rufan duk lokacin da zaka musu magana to ka musu magana mai dadi wacce za ta sa su fahince ka kuma hankalin su ya kwanta kare zamto akwai dan tsakiya mal albani ce dan tsakiya matsala ne kullum kai magana da mutum kai tsaye kana sa dan tsakiya an samu matsala zai canja maka abin da ka faɗa shi ma wance ya canja min sabon da aka ce a bashi amma in kai da shi ne ba za ku samu matsala ba shi dan tsakiya kullum matsala yake kawo wa Allah ta'ala ya raba mu da dan tsakiya karamakallahu kai sako to ina ga insha Allah anan za mu tsaya wannan aya ta biyar insha Allah sauran bayanai sai Allah kai mu gobe za mu shiga aya ta shida in Allah kai mu gobe bayan mun kammala wannan aya abinda muka faɗa ne dai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya mana afuwa ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah Allah ya saka da alkhairi. To karatu yayi karatu wanda na tabbata ko ba komai ana fahimtar karatun nan ko ba sosai sosai ba ku masha Allah har mun kuka Allah ya kuma tsara Allah kuma ya kara mana ilimi ne albarka a gaba biyu ne kawai nake so in dan kara tsokaci akan ta a gaba ta farko ita ne gaba ta al'amarin ku mata dangane da maraya yanzu kun ga mallan ya dauko bayanai wanda na san bai gama ba kuma zai zo ya kara dora wasu bayanai akai so da yawa za ka ga an rasu an bar miki maraya a hannunki ko dai dan kishiyarki ko abokiyar zamanki ko kuma dan kanwar mijinki ko dan addarsa ko kuma kaninsa ko ma dai wane ne samu maraya ne amma Allah ya danka ki a hannunsa ya danka shi a hannunki yanzu abinda Allah yake cewa shine idan aka danka miki maraya kuma da dukiya wajen ki kula masa da ita ki ji tsoron Allah yasa da Allah ya tashi kamar yadda mallan ya faɗa sai jingina wauta ga waɗanda za a ba su dukiyar maraya su yi hayaniya da ita wala tu'tu subaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama kar ku bawa wawaye dukiyar da aka dora ku akan ta ku tsaya akan ta wasu malamai sun fassara da cewa su marayun ake nufi wato hankalin su bai zo su iya controlling dukiyar ya zamto babu wata matsala ba to kar a ba su a nemi masu hankali cikin dangi da ƴan uwa a danka musu to abinda nake so in kai zuwa gare shi yayin da Allah ya ce kar a bawa wawan maraya dukiya kar ya watsa ta sai ke aka baki kuma ke kika cinye da ke da marayun duka kun zama wawaye ko ba ku zama ba ko ba haka bane saboda dama saboda wautar ne Allah ya ce kar a bawa wancan maraya ke a baki ki kula da ita ko a baka kai ka kula da ita shikenan sai ya zama kai ma da aka baka ka wanta kalar da ita ka watsa ta ka cinye kin ga kenan ke ce ma asbahu ke kika fi wauta ma akan me akan maraya saboda haka iyaye da yawa Allah ya jarrabe su wasu mata da cutar da marayun da suke hannunsu ta fannin cinye dukiyarsu to Allah dai ya haramta wannan na biyu ta hanyar gallaza musu azaba kiga mata tana rike da maraya ko marainiya amma Allah tana azabtar da ita akwai matar da na sani an kawo marainiya gidanta a lokacin da aka kawo marainiyar mata girmi ƴaƴanta mata da kusan shekaru 5 amma wallahi kullun miji ya fito wa wannan sai ta danne sai da ta aurar da ƴan mata kuza hudu a gaban wannan wanda ta girme su kawai saboda ba ƴarta bane marainiya ce daga miji yazo akwai ma mijin da yazo yace marainiyar yake so tace baka sani ba dai ba ta da hankali da Fatima kane ma da yafi maka alheri ka ji munafikar Allah wallahi tallahi ta juya abun da shawara ƙarya da munafurci ta kai neman auren zuwa ga ƴarta alhalin shi kuma wannan din yazo yake so wallahi ku ji tsoron Allah ku sani cewa taimakon maraya da tsayawa a kansa abu ne mai alheri annabi ya ce ana wa kafilu litimika hataini fil janna ni da mai taimakon maraya haka muke a aljanna annabi ya hada wannan yatsan nasa na tsakiya da wannan ya ce haka muke saboda haka in kika tsayawa maraya ko marainiya kika taimake ta za ki ga alherin duniya da lahira amma kuma wallahi in kika tuti maraya wallahi tallahi za ki ga yabawa aya zaginta da haka ku ji tsoron Allah wannan maganar na tabbata mallam bai gama ba za a zo zakarin bayanai amma dai ina jan hankalinku a wannan gabar cikin abin da na tsinta mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah Allah ya ba mu ikon kiyayewa sai gaba ta biyu da mallam ya rufe da ita shine gaba ta idan ka samu dama to kai abin da ya kamata wa al'ummarka da addininka gaba ce mai muhimmanci kar ki ji ana maganar shugaba Erdogan ki dauka ke baki da wata gaba da zaki taimaki addini kina da gabobi da yawa an samu mata zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda suka zamanto tamkar maza a wasu lokutan ma sun fi mazan wani kokari yanzu lokacin da aka zo a ainihin wato Fathu Makka da Annabi ya ce wa sahabbai su hakura a koma gida duk suka ce ba zai yiwu ba kawai sai an rugunzuma manzo Allah da ya ga abi yaki cinyewa sai ya koma gurin matar shi sai ya nemi shawara ta ni yake ga zan yi ne na ce sahabbai su warware mu hakura mu koma sun ki meye abin yi kai tace to ga shawara sai ce meye shawara tace kai ka warware komai naka ka shirya ka haudoki ka kama hanyar gida kaga za su biyo ka ko ba za su biyo ka ba annabi yana fitowa da ya warware abin da ke jikin sa suka tabbatar fa annabi ya warware maganar tafi ga cikin garin makka wallahi kuwa sai warware da shawararwa da shawarar mace saboda haka mata a musulunci suna ba da gudunmawa fiye da diyan da yake zamani in kika tsaya tsayin daka akan mijinki akan ƴaƴanki akan karatun su akan tarbiyyar su zuwan su islamiyya haddasa da suke yi akwai alheri ne dimbin yawa da zaki samu amma idan ya zama ke kawai kin dauka ke ba komai bace ba ruwanki da duk wata harka ta addini da ba da shawara da taimako to gaskiya magana kin yi asara ba irkan kanuwa ba muna addu'a Allah ba mu ikon kula da wannan fanni da wannan fage darussan da malamin yake ba mu muna addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi Allah kuma ya kara mana basira Allah ya kara masa basira Allah ya jikan mahaifinsa da ya kwanta dama mahaifiyarsa Hajiya da tijiraye Allah ya kara mata lafiya da imani Allah ya raba su da ita lafiya akwai dan sa Abdulrahman muna addu'a Allah ya kara wa yaron nan albarka Allah ya sa ya dauko hali sama da na baban shi ba wai kamala na baban shi ba a ya wuce baban shi haka muke fata Allah ya musu albarka Allah kuma ya sa mu gama da duniya lafiya muna buƙatar addu'o'i dukan mu anan ku dinga saka mu a cikin addu'a babban abin da muke buƙata a gurin ku wallahi shine addu'ar saboda harkar da'awa tana da kalubale da yawa a cikin ta dan haka muna buƙatar addu'o'in ku ta kowanne fanni muna addu'a Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya biya wa kowa buƙatun sa na alkhairi Allah kuma ya amfanar da mu da waɗannan darussa da muke ji subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اوكي ادي كده فاطمه تمام اي عفوا كابون كابون ا فاره تفيا daga karfe 6 da rabi ko 6 zuwa 6 da rabi zuwa karfe 7 ko na magriba za a fara sa tafsir dan haka kina shan ruwa kina jin qala Allah qala rasulullahi ko a wayar ki kunna tunda GMC ne har kauye zai shiga an gane ku dan haka daga karfe 6 zuwa karfe 7 za a dinga sa wannan tafsirin abinda kika manta an fada anan kin ga in kika kunna kina ji zaki tuna shi ina fata an fahimta sauran wadanda ba samu halatta ba maza maza a sanar da su karfe 6 zuwa karfe 7 Allah ya saka wa wanda suka dauki nauyi da alheri Allah ya biya su da aljanna wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya taimake mu Allah ya biya mana bukatun mu na alheri subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya biya mana Allah ya kara ta jari mana Allah ya biya